Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 6 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar yaki da fatautin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Niger ta kama wasu mutane kimanin 10 waɗanda ta ce dubunsu ta cika ne a lokacin da suke kokarin shiga birnin Yamai da lodin kwalayen kwayar Ramadan. Sannan za ku ji cewa hukumomi a jihar Bauchi a Najeriya sun gargaɗi wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Creative Helping Needy Foundation da ta daina neman gudunmawa a hannun jama'a ko kuma ƙungiyoyi da sunan yarinyar da wasu mutane suka yanke mata al'aurarta. Bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba, ƴan majalisar dattawa da ƴan majalisar wakilan Amurka ke wani zama a majalisar dokokin kasar don kidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zabe bisa ga sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Dama wannan wani abu ne da aka saba yi, yana zaman wani mataki na ƙarshe bayan da wakilan zabe suka zabi Joe Biden a hukumance ranar 14 ga watan Disamban da ya gabata. Abinda kuma ya zama wani abun gwaji ga ƴan majalisa daga jam'iyyar Republican da ke goyon bayan shugaba Donald Trump. Masu goyon bayan Trump fiye da 100 ke shirin kalubalantar tabbatar da sakamakon zaben. Bisa ga gyaran da aka yi a kundin tsarin mulkin Amurka na 12, dole ne dukkan majalisun su zauna don kidayar kuri'u da kuma tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zabe daga jihohi 50 na Amurka da gundumar Columbia a hukumance. Ana nada wakilai 'yan jam'iyyar Democrat da Republican daga dukkan majalisar dattawa da ta wakilai a matsayin masu kirga kuri'un. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a matsayinsa na shugaban majalisar dattawa shine zai jagoranci zaman. A gefe guda kuma, har zuwa yau Laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta kasance mai rinjaye ba a majalisar dattawan Amurka a zaɓuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Bisa ga sakamakon da aka samu ya zuwa yanzu, 'yan Democrat na gabta samun rinjaye a majalisar, yayin da Reverend Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat ya yi hasashen samun galaba kan Senata Kelly Loeffler a zaben wanda aka yi jiya Talata. Kafafen yada labaran Amurka sun nuna cewa Warnock da ke kan gaban Loeffler shine ya lashe zaben da kuri'u fiye da 40,000 yayin da aka kusan kammala kidayar kuri'un. A ɗayan zaben, ɗan takarar jam'iyyar Democrat John Ossoff mai hada wasu shirye-shiryen talabijin shine ke kan gaban David Perdue na jam'iyyar Republican wanda ke neman wani wa'adin da sama da kuri'u 12,000. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta ce tana tattaunawa da hukumar lafiya ta duniya ta WHO akan shirye-shiryen barin wata tawagar kwararru ta kasa da kasa shiga kasar don gudanar da bincike akan asalin annobar coronavirus. Shugaban hukumar WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, ya fadawa manema labarai a jiya Talata a Geneva cewa bai ji dadin yadda Beijing ta kasa ba wata tawagar masu bincike amincewar karshe ta zuwa kasar ba, abinda wasu sun riga sun fara zuwa yankin Wuhan inda aka fara gano cutar a watan Disamban shekarar 2019. A yau Laraba, ministan harkokin wajen China Hua Chunying ta fadawa manema labarai a Beijing cewa an samu rashin fahimta ne. Tana mai cewa har yanzu bangarorin biyu na tattaunawa ne akan lokacin tafiyar da kuma wasu shirye-shiryen don tawagar masu binciken na kasa da kasa. Amurka ta sake kai wani matakin tarihi na masu kamuwa da cutar coronavirus a wannan shekarar a jiya Talata, yayin da ta samu mace-mace 3,775 a rana guda a cewar cibiyar samar da bayanan jami'ar Johns Hopkins. Sama da 'yan gwagwarmayar rajin demokradiyya 50 aka kama a birnin Hong Kong a yau Laraba saboda sun karya wata dokar tsaro ta birnin mai cike da takaddama, a cewar kafafen yada labaran yankin, a wani farmaki mafi girma da aka gani akan 'yan jam'iyyar adawa ta Democratic a ƙarƙashin sabuwar dokar. Kaman da aka yi a birnin da ake hada-hadar kasuwanci a nahiyar Asiya, ya hada da wasu sanannun 'yan jam'iyyar Democratic da tsofaffin 'yan majalisa James Toh da La Chuk Ting da kuma Lester Shum a cewar shafin yanar gizon jam'iyyar Democratic da kuma gidan radio da talabijin din Hong Kong na RTHK. Nan take dai yan sanda ba su mai da martani ba. Shafin Facebook din jam'iyyar Democratic ya ce yan sanda sun kama yan gwagwarmayar ne saboda sun yi wani zabe mai zaman kansa da aka shirya a shekarar da ta gabata dan zaben yan takarar da za su tsaya musu a zaben yan majalisar dokokin kasar da ke tafi. Abinda gwamnatin Hong Kong da Beijing suka yi gargadin cewa ta yi wuya sabawa sabuwar dokar a lokacin.
Da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Niger ta kama wasu mutane kimanin 10, waɗanda ta ce dubun su ta cika ne a lokacin da suke kokarin shiga birnin Yamai da lodin kwalayen kwayar tramadol inda suke kokarin shigarwa a kasuwannin kasar da wasu kasashen yankin Maghrib. A cewar rahoton, wasu bayanan da suka shigo wa yan sandan a farkon wannan watan na Janairu ne suka baiwa hukumar mai yaki da fataucin miyagun kwayoyi kaddamar da bincike wanda a ƙarshe ya ba da damar gano masu fataucin. Wakilin murya Amurka daga Yamai Suleiman Mumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wasu bayanan da suka shigo wa yan sanda a farkon watan nan na Janairu ne suka sanya hukumar Okritis mai yaki da fataucin miyagun kwayoyi kaddamar da bincike wanda a ƙarshe ya ba da damar gano rukuni na farko na wasu yan nishar uku dauke da kwayar tramadol kimanin 4,000 waɗanda suka fito daga Kano a Najeriya, sai rukuni na biyu na wasu mutane 7 su ma yan Niger waɗanda suka fito daga kasar Togo dauke da kwayar tramadol sama da 100,000. Kamar yadda mai magana da yawun hukumar yan sandan Niger komishiniya Nana Aishatu Usman Bako ke ƙarin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai.
Imanin mutum 10 ne anka kama a halin yanzu. An samu kuma kwaya iyakar kwaya kun gani mun gwada muku ita gatana. An samu wayoyin salula kuma da motoci da motuna da kuɗi fiye da jika 700. To wannan kwayar kuma kuɗinta in dai an saida ta hutta habra miliyan 100. Wannan kwaya banna take nan take yi habba iyaka a cikin kasar mu da kasashe na Afrika masu tasowa.
Bincike ya nuna da cewa gagarumin yaki da masu safarar miyagun kwayoyin da aka kaddamar a jamhuriyar Niger da makwabta ya haddasa karancin kwayar tramadol a kasuwanni, lamarin da ya janyo tsadarta a yanzu haka. Sabili kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka shiga neman hanyoyin samo kwayar ta tramadol a Jallo. Inji madam Medamma Hajiza, mataimakiyar babban alkali mai kare muradun hukuma Procureur de la République.
Su kudin suke gani, mu kuma daga sharan mu ba kudin muke gani ba. Abin da ke faruwa shine kun gani aka kashe wannan, za ta inda ake harkar zinariya, inda ake aikin karhi, yaran mu masu karhi wanda suka taso matasa a lokacin da suka shashe wani irin karhi ne suke ji kaman dawaki, kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalin su ba suke. Saura su mutu, saura su haukace, kuma sayen shi ne suke da kuɗi. Yanzu dan komprime guda na iya kai jika 5, amma duk da wannan sai su saya. Kaga wanda bai iya sayen karin sa $100 ya ci sai ya huda jika 5 sai tramadol don ya sha. Sata da makami da ake yi, kwace da ake yi, yara ƙanana ana ba su magudin kare suna sha, babu abin da ba a yi. Vraiment mun ji daɗi aikin da waga ma'aikata take yi.
A ci gaba da ƙarfafa matakan yaki da fatauci da shan miyagun kwayoyi, hukumar Okritis ta buɗe layin waya na musamman wanda jama'a za ta kira don tsegunta jami'an ta dukkan wani abin da ake zargin yana da alaka da ta'ammali da miyagun kwayoyi.
Lambar ita ce 98 0 8 0 0 9. In kun kai kira a bisa wannan lambobin, kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da ba ku yarda ba da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku.
Hukumar ta Okritis ta kuma gargaɗi iyaye su ƙara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da 'ya'yansu ke hulɗa da su a matsayin abokai ko ƙawaye. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla, a kai da Sule Umuni Barma.
Yeah.
jihar Bauchi a Najeriya sun gargadi wata kungiya mai zaman kanta mai suna Creative Helping Needy Foundation da ta daina neman gudunmawa a hannun jama'a ko kuma kungiyoyi da sunan yarinyar da wasu mutane suka yanke mata al'aurarta. Yarinyar yar shekara 6 ta fito ne daga karamar hukumar jama'are a jihar Bauchi wanda a halin da ake ciki rundunar yan sandan sun yi nasarar cafke mutum guda daya mai suna Adamu Abdulrauf. Wakilin muryar Amurka Muhammad Abdul Wahab ya aika mana da karin bayani.
Kamar yadda bincike ya nuna, kungiyar mai zaman kanta mai suna Creative Helping Needy Foundation ta kaddamar da neman gudunmawa ne ta hanyar yin amfani da kafar sada zumunta don nuna hoton bidiyon yarinyar domin isar da sakon neman gudunmawa.
Kamar da kuke gani wannan yarinya, wasu azzalumai ne suka kama ta suka kai ta wani kango suka daure wuyanta suka yanke na suka yanke gabanta suka yanke cinyoyinta da wasu sassa daga cikin jikinta. Al'umma ku shigo mu taimaka wannan yarinya, karfin su ya kare iya ta ba su da yanda za su amma wannan tana buƙatar taimakon ku al'umma, ku shigo mu taimaka mata. Wanda za su taimaka su kira number wayar mu 070 3714 7070 070 3714 7070 ko kuma su tura taimako ta account din mu 01 09 29 93 75 01 09 29 93 75.
Sai dai kuma a dangane da bullowar wannan sako na bidiyo a kafar sada zumunta da kuma irin bayanan da ke kushe a ciki, ya tilasta wa gwamnatin jihar Bauchi ta bakin shugaban karamar hukumar jama'are, karamar hukumar da aka tafka aika-aikar, yin bayani da kuma gargaɗin ita wannan kungiya mai zaman kanta da ta daina wannan shiri, domin kuwa gwamnatin jihar Bauchi ta shirya don kulawa da lafiyar yarinyar da ma na iyayenta.
Sunana Honorable Sama'il Yusuf, shugaban karamar hukumar jama'are a jihar Bauchi. To abin mamaki ne da muka gani sai na ga wani bidiyo an na tada wani account number da kuma a kira wata number wai ana neman taimako na yi wannan yarinya a gudunmawa da za a mata aiki. Wannan abu na shiga gidan kafafun watsa labarai na soki wannan lamari. Na farko dai ina so in faɗa maka ba ita kanta yarinya ba, yayanta ma da wannan al'amari ya faru da girman gwamnan jihar Bauchi ya aiko musu ga abinci kuma ya ba su kuɗi saboda kawai ɗawainiya na kansu je asibiti su dawo ko kuma abin da za su yi domin biyan buƙatarsu. Wannan kuma da muka je asibiti FMC sai mai girman gwamna ya tura mu tare da wakilci na cinkiri a kwamishinoni. Muka je na asibiti nan take mai girman gwamna ya ce to a buɗe wa yarinya account a sa mata miliyan guda. Kuma muna baka tabbaci da girman gwamna ya faɗa mana cewa wannan yarinya daga wannan rana in za ta ci miliyan 100 to ba za a bar asibiti da ita ba sai ta warke, kuma gwamnati za ta ɗauki wannan kuɗi ta biya. Saboda haka in har wata ƙungiyar ta fito ta ce tana neman wannan yarinya taimako, to wannan ƙarya ne. Duk wani abu da ya kamata mu ɗauka mu ɗauka ɗawainiyar wannan yarinya an ɗauka ne, girman gwamnan jihar Bauchi ya ɗauka. Sai kuma nake faɗin cewa waɗannan ƙungiyoyi da suka fito suke irin wannan aiki ba mu yarda da wannan aikin ba, ko ba mu yarda wani ya ba da kokobansa ba domin cutarwa ne. Kuma za mu bi diddigi, za mu bi diddigi mu ga wannan account number da kuma number wayar nan da aka bayar don a zo a tallafa wannan yarinya. Sai mun gabatar da waɗanda suka nemi wannan abin a gaban kotu domin mu yadda ba yarinyar na ba ta buƙatar naira na wani don a taimaka mata, iyanta ba sa buƙatar naira na wani don a taimaka musu domin duk abin da mai girman gwamna zai yi ya yi don a biya musu buƙatunsu mu kai da yarinyar nan ta samu lafiya.
Idan ba a manta ba, a labaranmu na jiya da rana mun kawo muku bayani daga bakin ɗaya daga cikin mutanen da suka aikata mugun aikin da ke tsare a hannun 'yan sanda da kuma bayanan hukumar 'yan sandan jihar Bauchi kan lamarin. Abdul Wahab Muhammad, Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Muhammad Abdul Wahab, Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar gyaran babura a Najeriya.
Sana'ar gyaran babura da kananan injin sana'a ce da ɗaruruwan matasa ke dogaro da ita a sassa daban-daban na Najeriya. Kana da yawan matasan da kananan yara suna ƙaura suna zuwa wasu jihohi don cimma wannan burin. Na tarar da wasu matasa yan arewacin Najeriya suna gyaran babura da kananan injin a Ibadan.
Sunana Gazali Abubakar. Muna gyaran baja kamar irin kasiya, guntu, honda, roba, kaddu, ko wani inde machine ne wanda ake tuka muna gyaran shi insha Allah.
Kuna gyaran kamar injin bada wuta haka da na bada ruwa?
Injin muka da irin na ban ruwa da irin kuma injin muka na gidaje wanda ake caji da shi da sauransu tega babban injin duk muna gyara.
To wani ya hiwaye gyara cikin waɗannan injin da babur na hawa?
To gaskiya babur ya hi saukin gyara busa da injin.
Saboda me?
Dalilin da yasa shi kaga babur idan ya gagara ana iya tura shi kuma injin ba a tura.
A cikin wannan gyara da kuke yi kuna gyara injin da ke amfani da gas man diesel?
Ba mu gyaran shi na petrol ne kawai.
A ina ka fara wannan aiki na gyaran injin?
To inda na fara gyaran injin nan kara shanu nan muke tare da mai gidan mu.
A ina kenan?
A nan kara shanu a Kinyale Ibadan. Mai gidan mu shine Oga Musa wanda ake sani yanzu mai sai da kayan mashin.
Shekara nawa kai kana wannan aiki na gyaran mashin?
Akalla yanzu zan kai iya kai shekara 10 ina wannan aikin.
Ka taba zuwa wata jaha bayan nan jihar Oyo kai gyaran mashin?
Gaskiya nan ne koye shi kuma nan nake yi kuma nan nake har yanzu ina tare da mai gida na muna zaune lafiya da shi.
To ya dadin wannan aiki gare ka?
Gaskiya aikin nan akwai rufin asiri matuka komai lafiya lau ba mu samu tsangoma ta ma'aikata ta komai a komai cikin rufin asiri muke yin shi.
Sunana Isaka Mukhtar dan Bako.
Naga kana gyaran mashin wato nan fanga ne ko mine ne?
Jichan ne.
To ba wannan jichan kana gyaran wani mashin?
Gaskiya sosai ina gyaran Bajaj CG, ina gyaran generator da duk sauransu da irin mashin kare wanda basu wanda ba aiki da gas.
Akwai irin manyan mashin din nan da aka cewa masu tantan kawo kana gyara su?
A gaskiya wayannan bazan iya gyara su ba.
Saboda me?
Saboda ban koyi gyaran su ba. Wayannan mun koyi gyaran su ne wayannan muke gyara Jichan, Bajaj CG da irin roba haka da Supercop. Wayannan duk muna iya gyara.
Kamar a yini kana gyara mashin nawa?
Gaskiya bazan iya ka'irin cikin iyakacin mashukan da nake gyara ba a yini.
Kana aiwa mashin engine?
Sosai yanzu hakan ma gashi ne shi ne nake yanzu haka.
To ya batun canza kacha da shock zobobi duk kana iya gyara?
Wannan kacha sprocket da komai da shock zoba wannan duk ina iyawa kuma ko ba mani ba ko yara na za su iya wannan aiki.
To kamar sirdin mashin fa?
Seat shi ma muna sa mai seat cover associate mu sa mai mu gyara shi mu hada shi mai da shi lafiya.
Idan mashin ya faci ya za kuke da shi?
Wannan sai dai mu tura wurin makaniza shi zai wannan aiki ya gyara shi lafiya lau dan mu ba mu faci yana. Sai akan mu gyare ne.
Amma nawa kake yin rangin din mashin?
To gaskiya ya danganta ga yanayin mutane, wani zai iya baka idan kai fixing zai iya baka naira 1000, wani zai haya ma naira 1000, wani zai baka 800, 115 duk ba wanda baya kama.
Ko wani iri da kasiya da jinsin da nan duk kuɗi guda ne?
Ko wannan na shi farashi daban dan shi jice ne idan ana yi ne a naira 1000 shi budget za a yi mashi a 15 ko kuma shi budget idan ana yi ne a 15 CG wani na yato ya baka daidai wanda ya baka a Bajaj saboda shi jicen ya yi komai saukin gyara a cikin mashin.
To wani ya hawaye gyara?
Gaskiya mashin
ne ba?
Gaskiya ba zan taɓa mantawa da Bajaj ba dan gaskiya cikin barunan da aka gyara ba babur mai saukin gyara irin Bajaj dan shi ko a shi idan ka taba shi normal za ka gyara shi hankali ban ci babu wata wahala.
Kayan yana da tsada?
To gaskiya kayan ne kan yanzu kan sun tsare shi sai dan mu ce ubangiji Allah ya kawo mu sauƙin rayuwa saboda yanzu komai yana gyara ya canza komai yanzu yayi kuɗi.
Nura Sanusi.
Me yake gyara ga wannan mashin?
Wayarin.
Kai ma ka iya hada wayoyi kenan?
Insha Allah.
Ka yi aikin ruwa ya na mashin kenan?
Sosai ko.
Ko wani iri ne?
Insha Allah.
Ko da babban mashin irin hirutu din nan mai mugun gudu?
Insha Allah.
Kudan katon nan kana aiki ruwa ne?
Insha Allah muna aiki mai wayar.
Ka taba gwadawa?
Na taba gwadawa ba su gwadawa.
Ide aiki?
Lahiya lau kuma.
To hitullu yake iya gyarawa ko ku signal?
Ko ina wayarin in yaji ne ce in mashin ma ga sashi za a iya gyara insha Allah.
Hadda dan jojin baya.
na ko ina ba
ko ina ka fara wannan aiki
daga Arewa
wace jiha
Kebbi State
to Mr ka bar jihar Kebbi ka dawo nan Ibadan kana gyaran mashin
baba na ne ya kawo ni nan
to baban ka baka nake ne
eh
shi ya koya ma aiki
eh
shekara nawa kana koyon aiki wurin
sa ni ba sa'a da dibi wallahi to kai na tashi na iske kai na ina aiki
to kai kana son dan ka shiga dinka wajen gyaran mashin
insha Allah
to ya batun makaranta
makaranta amma da gaskiya makaranta haji ya ce primary ne bai
secondary fa
saboda juna
to kana da niyyar komawa su makaranta boko
gaskiya ban da niyyar koma saboda ni ba karatu na gaba na ba
ne gaban ka
ka nake cin shi a gaba na
gudan nan kake yawa wayarin ayini
har yawa guda biyar ko guda uku
to ban shin nan Ibadan ka taba zuwa wani gari kai wannan aikin ka nakan ci
ban taba zuwa ba gaskiya
to me yasa ka zo nan Ibadan kana wannan aiki
sunan Allah ya adinci na sunana Musa Idris
kai ne shugaban wannan kamfani na gyaran babura
eh kwararre ne
kun wani lokaci ne ka fara koya ma matasa wannan aiki na gyaran babur
gaskiya yau alal akalli za a kai kusan ina ganin tun 2005 nake koya ma yara aiki
kan shekara 2005 kenan ko
eh
a ina ka fara wannan aiki na koya ma matasa gyaran mashin
to gaskiya na fara a nan Bodija
a nan Ibadan kenan
a nan Ibadan daga can kuma Allah ya kaddaro kuma sai na dawo nan Akele daga nan Akele kuma na koya ma yara dai dan yanzu haka ma a halin da ake ciki yaran da ke nan shagon ban san sunayen wasu ba saboda sun yawa sosai alal akalla akwai yara sama da 20
kamar duk yaran da nake ganin suna gyaran mashin karkashin ka suke
duka karkashi na suke
kuma kai kake koya musu aiki
insha Allah
idan cikin su wani suna aiki aiki ya boye shi suna tuntuba ka domin ka gyara musu
eh suna tuntuba na sosai kuma in na duba in wani aikin ma naga ba sai na sa hannu ba zan kira wani ince ya tai yara mashin ince
cikin waɗannan yaran da kake koya ma akwai wata kabila kamar a ce Yarbawa ko Inyamurai a cikin waɗanda kake koya ma aiki banda yan Arewa
a gaskiya ba na dokan kabila yan Arewan mu kawai ne in ba Bahaushe bane yan uwan mu ba na dokan wani yare
me yasa ba za ka hada da wasu kabilu ba ga wannan aiki na gyaran mashin
eh to gaskiya ni ma dai haka kawai na samu kaina a wannan yanayin
wannan ko kana son ka nuna kishi ne ga naka watan kabila ne
a ba maganan kishi bane ai muna karuwa da su sosai su ma suna karuwa da mu
Haruna shekarun ka nawa
Haruna mamman tattaure shi
shekara 12 gare ka to na kana gyaran mashin
haka an ka samu gyaran mashin an ka ci ne
wa yasa ka gyaran wannan mashin
baba na
a makaranta
eh
makarantar boko ko ta Allah
muna yin ta Allah da ta boko
to kuma gashi kana gyaran mashin
eh
ko wani irin mashin kana gyara
ba ko wani iri nake iya gyara ba
da wani iri kake iya gyara
ina gyara kicin baja irin roba amma duk su da su yi dela amma duk sai mun ga iya gyara su
to kuma kamar kana iya gyara nan fang
a'a
to kana iya gyara haju
a'a amma idan ka ci nan banye ina da banyewa
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Majalisar zartarwa na hukumar kwallon kafar kasar Ghana mai mambobi 12 ta yi wa klabun din ta Man City afuwa inda ta tausaya ta hali mata shiga wasan ligin din Division 1 gabanin Soma ligin din hakan na nufin ta Man City FC za ta shiga ligin din na Division 1 Zone 1 klabun din da hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta dakatar da ita na wani lokaci tun a watan Satumban shekara ta 2020 bayan da klabun ta tafi kotu ta arza ainihin wani haranci ga wani taro da hukumar zata aikin kwastarima da ake yi wa Baba Yara Sports Stadium ya kusa kammaluwa wannan filin wasa da ke daukan mutum 40,000 an kulle shi da tun a watan Fabrairu na shekarar da ta gabata domin gudanar da wannan aiki saboda bikin ranar independence a rufe wannan filin wasa ya yi sanadin take nemar wurin da Klabs kaman Asante Kotoko da King Faisal za su rinka yin wasannin su bayan watanni 12 da rufe filin ana dab da kamalawa kuma za a soma wasanni na cikin gida da kuma na ƙasa da ƙasa a wannan fili Daraktan sadarwa analiko na kuma sasan tikotoko David Ben Sechira ya fada cewa club din ta shirya tsatsap domin baiwa marasa dakunya a yayin da take karawa da Al Hilal a zagaye na biyu na gasan CAF Champions League. A tantiko ta kwadde a karon farko ta shaka shi da ci ɗaya mai nema a gida a hannun Al Hilal. David Obensa cire ya ce ɗan wasa dai sun kinsa sosai kuma sun shirya wa wannan wasa. A yi ƙara da cewar muna godiya ga iyan Ghana da irin goyon baya da suka bamu. ‘Yan wasa na rukun su ci gaba da bayar da wannan goyon baya kwalliya za ta mai da kudin sabili. ‘Yan wasan tsakiya Majid Ashimero ya dau alwashin cewar zai karkare rayuwar wasan kwallon kafarsa a ligin din Premier Ghana tare da Accra Hassan. Ashimero ya nuna cewar dawowa na samuwa jan gida ya bashi kwarin gwiwa cewar shi kuma kilisai dawo ya karkare wasansa a nan gida Ghana. Ko da yake ya kuma wasan din nasa nan ne a Premier League din Ghana tare da Wafa yana ma a cikin ɗan wasan Wafa da sun kalla sakar hasa uku da ci biyar da nema asaga kofi shekaru hudu da suka wuce. Duk da haka kuwa Ashimero na da tsananin ƙaunar hasra hasa uku a cikin zuciyarsa. Da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin Redwanu Lamuk yara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai.
A yau Laraba ‘yan majalisar dattawa da ‘yan majalisar wakilan Amurka ke wani zama a majalisar dokokin kasar don kidaya da kuma tabbatar da kuri'un wakilan zaɓe bisa ga sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Har zuwa yau Laraba ba a bayyana jam'iyyar da za ta kasance mai rinjaye ba a majalisar dattawan Amurka a zaɓuka zagaye na biyu guda biyu da aka yi a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Kasar China ta ce tana tattaunawa da hukumar lafiya ta duniya ta WHO a kan shirye-shiryen barin tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa shiga ƙasar don gudanar da bincike a kan asalin annobar coronavirus.
To masu sauraro, da haka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni ce taku Binta Esperu nake muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, ku assalamu.